Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Najeriya kuma za su iya kama mutane ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma zangon FM na radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so hakan. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a 6 ga watan Janairu na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Aliyu a ba mu kanun labarai.
To Ladan, ina maka da jama'a barka da asuba. Shugabannin manyan hukumomin leken asirai na Amurka sun ce sun tabbata Rasha ta yi shige a zaben da aka yi a Amurka. A Najeriya ana murnar sake samu wata yarinya daga cikin ƴan matan Chibok da suka bata ko kuma aka sace su. Sannan Majalisar Ɗinkin Duniya na fushi da kuma nuna jin takaici kan kisan wasu sojojinta da aka yi a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya.
Kamar da kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa a jihar Jigawa daga yanzu duk shugaban addinin da ya jagoranci daurin auren da ba tare da shaidan gwajin cutar nan mai kare garkuwar jiki ba ga ma'aurata, to limamin nan zai gane kuransa.
Kai wannan doka ce ta taka wannan abun barki, kowa ya zama san cewa yayi aure akan gaskiya kuma bai cutar uwansa ba.
Ha, kuma a can jihar Borno an sake mika ɗaya daga cikin ƴan matan Chibok da aka ƙara kubutarwa.
Ban da iyayenta a matsayin na shugaban Borno ba wanda ya kai ne farin ciki.
Kana Jummai Ali za ta shigo da shirin ta na lafiya uwar jiki, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To ga labaran, shugabannin manyan hukumomin leken asirai na Amurka sun ce sun imani cewa Rasha ce ke da hannu dumu-dumu kuma a cikin kutsen da aka yi da kuma bayyana asirin bayanan da aka tatso daga hanyoyin sadarwar duniyar gizo na jam'iyyar Democrat. Kuma Rashawan sun yi haka ne domin neman yin tasiri wajen juya alƙiblar zaɓen shekarar nan ta 2016 da ta wuce da aka yi a Amurka. A lokacin da suka bayyana jiya a gaban kwamitin harkokin soja na Majalisar Dattawan Amurka din, shugaban hukumar leken asirai James Clapper da shugaban hukumar tsaro Michael Rogers da kuma karamin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka wato Marcel Letar sun ce ra'ayinsu ya zo daya akan cewa abinda suka kira shugabannin kul da kul na Rasha su ne kawai suke da ikon su ba da izinin a yi irin wannan shishigi da kuma satar bayanai na asirin wata ƙasa. Sun kuma bayyana abin da Rasha ɗin ta yi da cewa barazana ce ga muradin Amurka. Sai dai kuma Clapper ya ce ba za su iya auna tasirin aibin da bayanan cibiyar WikiLeaks wato ta sako akan zaben na Amurka ba. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ne ya umarci hukumomin leken asirin su bi diddigin duk shishigin da ake jin wasu ƙasashen ƙetare sun yi a harkokin zaɓe tun kama daga zaben shekarar 2008 har zuwa yau ɗin nan.
Akalla mutane 9 suka rasa rayukansu a lokacin da wani bom da aka saka a cikin wata mota ya tashi a wani gari da ke bakin gabar teku a ƙasar Syria, wanda kuma wannan shine karon farko da ake samun irin wannan tashin hankalin tun bayan da aka soma aiwatar da yarjejeniyar sulhu a makon jiya a cewar kafofin yatsa labarai a ƙasar. Wata ƙungiyar kare haƙƙin mutanen Syria da mazauninta yake Ingila mai suna Observatory ma cewa ta yi mutanen da suka halaka sun kai 14. Dama tun ma kafin wannan ta faru, yarjejeniyar tsagai ta faɗan ya soma tangal-tangal bayan da sojan gwamnati suka tsananta hare-haren da suke kaiwa a kusa da Damascus babban birnin ƙasar, yayin da kuma mayakan 'yan tawaye suka fara bayyana aniyarsu ta janyewa daga taron ƙarfa sulhun da ake shirin yi a cikin watan nan. Rasha, Turkiyya da Iran ne ke jagorancin shirya wannan taron sulhun da ake son yi a ƙasar Kazakhstan.
Rundunar sojan Najeriya ta ce sojoji sun gano ƙarin wata daga cikin 'yan matan nan da mayakan ƙungiyar Boko Haram suka sace shekaru 3 da suka shige. Wani kakakin rundunar sojan ya ce an samu wannan yarinyar ne tana shawagi a kusa da wani daji da ya taɓa zama hannun su 'yan Boko Haram ɗin. Hakan rahotannin sun ce yarinyar sunanta Rakiya Abubakar kuma ana sa ran tana cikin 'yan matan nan mai tun da wani abu da su 'yan Boko Haram da suka sace daga makarantarsu da ke garin Chibok a can cikin jihar Borno a watan Afrilun shekarar 2014. sace matan na Chibok dai ya jawo hankalin kasashen duniya da dama sai dai kuma duk da haka din har yanzu ba a gano mafi yawan su ba. A cikin watan Oktoba da ya gabata ne gwamnatin Najeriya ta kulla wata yarjejeniyar da ta kai ga sako kamar yan mata 20 wasu kuma daga cikin yan matan suka gudu da aka kama su.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi amfani da lafazi mai gauni wajen la'antar kisan gillan da aka yi wa sojojin kiyaye sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu 'yan ƙasar Morocco a Talata ta gabata a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Sojojin biyu sun rasa rayukansu ne a lokacin da wasu suka kai musu hari yayin da suke raka ayar motocin da ke jigilar man fetur zuwa wani wuri mai tazarar kilomita 60 amma yamma da garin Obo. Waɗanda suka kai musu farmakin bayan sun kashe sojan sun arce zuwa cikin kunkurmin daji. A sanarwar da ya bada, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ce duk wani harin da za a kai akan irin waɗannan sojojin da ke aikin kiyaye sulhu ana iya yin ɗaukansa a matsayin laifin yaƙi, kuma za a zartar da hukuncin horo akan duk wanda ake da hannu a cikinsa. Ita dai wannan ƙasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya tun shekarar 2013 ta afka cikin tarzoma ne bayan da mayakan ƴan tawaye masu aƙidar musulunci suka kwace ragin mulkin ƙasar wacce akasarin mazauninta duk kristoci ne, har ma suka tumɓuke shugaban ƙasar na lokacin wato François Bozizé. Dangane da wannan tazoman ne a watan Disamba na shekarar 2013 din Majalisar Ɗinkin Duniya ta aike sojoji 13 zuwa ƙasar don kwantar da tashin hankali. Rahotanni sun ce ƙungiyar mayakan ƴan tawayen LRA wato Lord Resistance Army wacce asalinta ta ƙasar Uganda ce ta jima tana tada ƙayan baya a yankin na Obo da ke kudu maso gabashin ƙasar ta Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce LRA din ta hallaka mutane aƙalla 50 a kokarin da take na kame sassan arewa maso yammacin ƙasar.
To, Majalisar Wakilan Amurka kuma ta amince da wani ƙuduri na la'anta ita Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin kan ƙuri'a da ta zartas kwanan baya tana caccakar Isra'ila kan gidajen da ita Isra'ila ke ci gaba da ginawa Yahudawanta a cikin yankunan Falasɗinawa. Wakilai 341 ne suka amince, wasu 80 suka ce ba su amince da shi ƙudurin da ba dole sai an yi aiki da shi ba, wanda Majalisar Wakilan ta Amurka ta zartar jiya Alhamis, inda take jaddada goyon bayan ta ga ita bani Isra'ila ɗin da kuma ƙin goyon bayan duk wani mataki da ita Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauka nan gaba inda zai nuna ƙyama ga ƙasar ta bani Yahudu. A cikin watan jiya ne Amurka ta yi abin da bata saba ba, ta keɓance kanta daga jefa ƙuri'a lokacin da aka zo neman ƙuri'un ƙasashen duniya game da sukar lamirin ita Isra'ila ɗin kan waɗannan gidajen da take ginawa 'yan ƙasarta a cikin yankunan Falasɗinawa. A da inda aka fitar na dai galibi Amurka takan yi amfani da ƙarfin kujerar ta tanaki wajen toshe duk wani yunkuri na sukar lamiri ko kuma la'anta ita Isra'ila. Wasu na ganin matakin janye jikinta daga jefa ƙuri'a a wannan karan kamar wata alama ce da ke nuna ni a Amurka a ƙarƙashin gwamnatin Barack Obama mai shirin sauka daga mulki na nuna matsayarta akan wani da ake toyawa a cikin yankin gabas ta tsakiya.
A faran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To, bari mu yi kallabin rahoton namu da batun kiwon lafiya, inda jihar Jigawa a arewacin Najeriya ta yi doka cewa tilas ma'aurata su yi gwajin cutar nan mai kai garkuwar jiki kafin a ɗaura musu aure, kuma duk shugaban addini da ya ɗaura aure ba da wannan takardar gwajin ba zai gane kuransa. Ga Mahmud Ibrahim Kure dai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Abin da ya sa muka yi wannan doka don mu tabbatar da lafiyar al'ummarmu. Mutane su zama masu cikakken lafiya, saboda idan ka ba su karazube za su ce za a taɓa waya da wannan cuta ba da riba na. Saboda wannan doka ta ce ta haka wannan abin burki, kowa ya zama sun cewa ya yi aure akan gaskiya kuma bai cuci dan uwansa ba. Ana wayar da kan mutane, sannan muna amfani da gatari masu unguwanni, kullum ana gama su wayar da kan mutane su, kuma duk gunda za a yi aure lallai ne akai certificate na tantancewa akan dokar HIV kafin a yi daura wannan aure. Kuma duk mutumin da ya shafi harkar gwamnati ko ma'aikatar lafiya dole ne su bi wannan doka.
Shugaban Majalisar Dokoki ta jihar Jigawa kenan, Honorable Isa Yaro Idris. Dokar da ta yi tanadin hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu ya ki mutunta ta, kama daga limaman da za su ɗaura aure zuwa saurayi da budurwa da zawarawa da kuma ma'aikatan lafiya da aka ɗora wa alhakin tantance lafiyar masu niyyar ƙulla aure. Honorable Siraja Muhammad da ke zaman wakili a kwamitin Majalisar Dokokin ta Jigawa mai kula da ayyukan hukumar yaƙi da cutar ƙanjamau ta jihar ya yi ƙarin haske.
wannan doka ta yi tanadi kan cewa duk wanda yaje daura aure ba bisa da an yi wannan gwajin ba akwai hukunci na tara da dauri mai tsanani akan sa. Sannan kuma duk wani ma'aikacin lafiya da ya fitar da sirrin gwajin da iwa ma'arauta to shi ma akwai tara da dauri da kora wanda kuma za a haramta masa aikin lafiya ma a Najeriya gaba daya.
To shi ma wanda ya kawo takardar bogi fa ta shaidar bahi da cuta kuma yana da ita mai ta mai doka ta yana ta da ne.
Eh wannan abin da tayi tanadi shine za a kama shi za a kai shi kotu za a ci shi tara wacce akalla ba za ta gaza naira miliyan 1 ba kuma sannan za a daure shi shekara 2. Mun yi umarni kuma gwamnati ta bi duk abin nan headquarter ta mazaba an samar da kayan gwajin nan. Duk kuma a karkar da kake a Jigawa ina tabbatar maka babu wanda ba zai iya zuwa headquarters ta mazaba ma a Garba. Kuma duk da haka wannan takarda fa kyauta ake ba da ita. To shine a tunanin mu sai mu ga cewa idan muka yi wannan doka mun tabbatar wannan ciwo zai rugu da akalla kashi 60 zuwa 70.
Kin dai masu nazari kan harkokin bunƙasa rayuwar iyali suka fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan hoɓɓasa na majalisar dokokin ta Jigawa. Farfesa Aisha Abdul ita ce daraktar cibiyar nazari da bincike kan jinsin bil'adama da kuma haɓɓaka rayuwar iyali ta Jami'ar Bayar Kano.
So ni ina tunanin ya kamata majalisar Jigawa da majalisar Kano da dukkan majalisar dokoki ta ƙasa su mai dauki wannan dokar ba wai kawai ita HIV AIDS mai karya garkuwar jiki ba. Ya kamata a ce sun ƙara da cutar hepatitis wato wacce take shafar hanta da kuma cutar sickle cell saboda so da yawa masana sukan ce kusan kashi kusan 90 na mutanen Najeriya suna da wannan cutar ta hepatitis.
Jihar Jigawa dai na daga cikin jihohin Najeriya da yawan su bai wuce 4 zuwa 5 ba waɗanda suka zartar da wannan doka da ke haramtawa limamai daura auren da babu shaidar likita game da matsayin masu niyyar yin aure kan kwayar cutar kanjamau. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni
ne. Daga batun kiwon lafiya sai na mika ɗaya daga cikin 'yan matan Chibok da aka yi ga gwamnan jihar Borno ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwamandar rundunar sojan Najeriya na Operation Lafiya dole da ke shirin arewa masu gabacin Najeriya, Major General Loki Erabo, ya mika wata yarinya da ake kiyare kiya galin mulima ga gwamnatin jihar Borno da ake kyautar da san cewa tana tsaye daga cikin 'yan matan nan da aka sace a shekarar 2014 a makarantar na garin Chibok. Major General Loki Erabo ya da mika wannan yarinya ne ga gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima inda ya bayyana masa cewa
as part of our operations the troops of 3 divisions specifically 27 task force brigade rescued some women, females and children.
Yace a cigaba da ayyukan da muke gudanarwa, rundunar mutane number 3 da kuma ake kira task force brigade sun samu nasarar kubuto da wasu mata da kuma kananan yara. A lokacin da kuma ake tantance su, sai a gano wannan yarinya mai suna Rakiya wanda kuma ta kasance ɗaya daga cikin 'yan matan nan da aka sace na makaranta na garin Chibok a shekarar 2014. Bayan mika wannan yarinyar da take dauke da ɗa dan watanni 6 da haihuwa da kuma ta kasance number na 49 cikin jerin sunayen ɗaliban da aka sace a makarantar nan na garin Chibok din, sai na tambayi gwamnan jihar Borno Honorable Kan Shatima ko mai zai ce game da sake kwafto da wannan yarinyar.
Eh a takaice ban da iyayenta a matsayina na shugaban Borno ba wanda ya kai ne farin ciki. Muna fata kuma muna addu'a Allah ya sa a samu sauran 'yan matan a cikin kwanaki kalilan, amma mun yi matukan farin ciki kuma muna godiya ga sojojin Najeriya bisa ga takarawan gani da suka yi.
Yanzu dai gano wannan yarinya da ake kira Rakiya da kuma take dauke da ɗan watanni 4 da ce an sanya suna Abdullahi, hakan ya ta samu adadin 'yan matan 24 da yanzu haka aka samu kubuto da su cikin 'yan mata fiye da 200 da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram din sun sace. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 12 ne na tsakar dare. Kafin shirinmu na gaba, muna son mu roƙe ku masu sare ahuwa akan kuskuren da abokin aikinmu ta yi, wato Jumai Ali, na kiran ministan tsaro Brigadier General Mansur Dan Ali maimako ta kira shi Mannar Dan Ali. Da fatan za a yi muna
wannan magana mu makaranta ta muke a gidajen jarido. domin sati da ya wuce satin Kirsimeti shi da kansa shugaban Muhammadu Buhari ana taron majalisar ministoci shi kansa ya tada wannan magana cikin raha yake cewa shi ma fa ya ga wannan magana
to idan an biyo mu a cikin shirinmu na anjima kuma wannan za ku ji cikakken bayani game da raɗaɗin da ake yi na cewa za a canza ministoci yanzu ga shirinmu na gaba
lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jami'ai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya idan kuna biye da mu a makon jiya mun gayyato Dr. Munnar Mustafa kwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa ko kuma ake dauka wanda yayi nazari mai zurfi akan irin waɗannan cututtuka a jami'ar Pittsburgh dake nan Amerika domin yayi mana bayani akan zazzabin typhoid dake ci gaba da ciwa ƴan Najeriya da dama tuwa a ƙwarya to Dr. Munir yayi bayanin yadda wannan cuta take da sarƙaƙiya ko kuma ƙwayar cutar wannan cutan take da sarƙaƙiya da kuma yadda jikin mutane ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinya zazzabin typhoid din da su to sai nace da shikenan sai mutun ya ta zuwa asibiti ana bashi magani yana sha amma kuma kulliya ba ta biyan kuɗin sabulu kenan
yauwa saboda da can yaje yana ta kan magani barkatai in aka zo aka bashi na kan ka'idan ma ba lalle ya masa amfanin ta ya dace ba saboda haka wannan cutar typhoid wato a kasashe masu tasowa tana kalubale ne babba
to yauwa kafin ka ci gaba likita batun cewa jikin mutum yana bijire makaifin magungunan kashe ƙwayoyin cutar da ake jinya da su ku likitoci ba inda za ku yi ku gane ne akan cewa jikin mutum ya bijire ma wannan
wato shine amfanin mutum in ya je shi na farko aka yi masa gwaji ta samu ya ga likita ba a samu likita sannan kuma asibitoci ya zama suna da kayan aiki asibitocin mu da yawa ba duka ne suke da cikakkun kayan aiki da ma'aikatan da za su yi wannan cikakken gwaji ba da likitocin da za su duba sakamakon wannan gwajin su auna daidai da a baka maganin da yake da daidai da abin da aka gwada ma sau da yawa za ka ga a cikin waɗannan matakan ko ta ɓangaren mara lafiya ko ta ɓangaren rashin kayan aiki a asibiti ko rashin wadatattun ma'aikata sai ka ga an samu mutum ya ba a samu an gwada cuta an ba ta maganin da yake daidai da ita ba kuma wasu ma wani lokacin wata cuta ce take kama da typhoid din kake ka unga duk wannan in ba a samu ingantaccen gwaji ba ba za a iya tabbatar da me yake da mutum ba sai ga ana ta je kaka komo
to a saboda haka yanzu kafin har Allah ya sa kasashen namu su samu kayayyakin gwaji ko kuma na'urori masu inganci saura ya rage ga mutane kenan
to gaskiya dama matakin farko wanda kasashen ma da suka yi maganin cutar typhoid ta hanyar tsafta ne tsaftar muhalli tsaftar gida tsaftar abinci kuma tsaftar nan ba zai yi a ce a muhallinka duk yana da waɗannan matsaloli sannan kai kadai ko da kai kokarinka kai kadai a matsayinka na mutum dan adam to ya wata dai za ta ci gaba saboda haka ana buƙatar tsaftar muhalli wanda wani akwai bangaren da gwamnati dole ta shigo kamar ma bangaren magudanan ruwa da sa ido kan wajen manoma yanda suke wasu suke noma da ruwan da zaka ga akwai bayan gida ko wani kazanta mai yawa a cikin sa da dai sauransu matakin tsafta kenan
to kai magana magudanan ruwa galibi zaka gani cewa an yi magudanan ruwan nan amma wasu in sun tashi nan ne kuma wajen zubda bolan su
ai shi yasa yake da ake buƙatar wato tsaftar muhalli abu ne mai mataki da yawa na farko akwai na mutum a shekaran kanshi akwai abin da kuma jama'a ne na al'umma mutanen unguwa za su duba da tsaftar muhallinsu da gyara magudanan ruwan da tabbatar cewa an inganta su da kuma abin da gwamnati ce dole za ta shigo ko da ta ƙaramar hukuma ko ta jiha ko ta tarayya
to tunda muna batun tsafta ne Dr. Munnar ka san ka ce kamar mutum ya je ya siyo irin su karat ko lettuce ko kabeji in ya zo in ya ma wanke din tana yiwa bai wanke yadda ya kamata ba tana zai harbu da kwayar cutar zazzabin typhoid din to wace ya mutane za su yi su wanke idan ka siyo cabbage da lettuce da ko irin sakarar kafin ka ci wani mataki ya wace shawara zaka bayar na wankewa ko kwa dafa
shawara farko shine mutum tun daga wajen siya ka duba abin da yake abu mai tsafta inda hali mutum ya san saboda sau da yawa inda muke sayan kayan miya za ka ga da kayan abinci a wani guri ne wanda ba sau ɗaya za mu je ba so kaga yana da kyau mutum ka tantance gunda kake saya cewa masu saidawar ko wanda kake saya a hannunsa yana kamanta tsafta bayan nan kaga in ka zo da abinci ne wanda ko yaya dai yana da tsaftar sai kai kuma ka tashi wanke shi sai ana so ya zama an sa ruwa sosai kamar an sa ruwan gishiri an wanke wannan abincin idan wanda za a ci danye ne a zama an wanke shi sosai babu datti a jikinsa sannan kuma bayan haka an sa ruwa mai gishiri an wanke idan kuma wanda za a dafa ne ya zama an dafa shi sosai kuma ba a san kamar bayan ka gama wanke abu ko bayan ka gama dafa shi ya zama ka abin da za ka sa shi kwanan da za ka sa shi da muhallin da zaka sa shi ko kuma an sarrafa shi zaka yi wukar da zaka yanka da wajen da zaka dora in zaka yanka shi ma ya zama yana da tsafta dan ko bayan ka wanke ko ka dafa ka zo kuma ka sa shi abu mara tsafta shi ma kaga wannan akwai matsala sannan bayan abinci shi kanshi ruwan da mutum zai sha yana da kyau ya du in baka da tabbas din tsaftar ruwan da zaka sha baka tantance da tsaftar shi ba kaga sai yana da kyau ka mutum ya tafasa in ba za ka iya tafasawa ba koda akwai irin ɗan abu da ake sawa wanda yake ɗan tace ruwa haka a gida na sha wannan shi ma duk yana rajewa amma in so samu ne mutum ruwan da zai sha a ce ya tafasa shi
san gaja likitoci masu kulawa da lafiyarmu masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaja likita bokan turai a madaniya sosai Nace a gaida likita bokan turai a madaniya sosai
To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana To likita ina fatar kana lafiya
Alhamdulillah ina lafiya hajiya
To masu sauraro a makon jiya Dr. Ladan ya bada amsa akan tambayar abin da ke sa datsewar harshe ga wasu mata masu juna biyu har ma yayi bayanin cewa idan aka magance ana samun sauki
inda ta so mashin duk wadannan abin da ya kamata sai insha Allah za ta yi sauki
to Allah ya sauke
amin amin shi yasa yana da amfani kwarai a jiya awo kuma a rinka dun in aka je awo dinnan ana iya bada magunguna dinnan wanda zai taimaka kwarai eh kamar yawancin wadannan masu rukunonin ko dake ana ba su yawanci kamar irin su kwai da irin su alayyaho da wadansu abubuwa suna da shi a ciki amma ya kamata a je wurin a gwada in aka yi awo din ana bada wadannan kwayoyin wanda zai taimaka kwarai da gaske
to wadannan rukunonin kayayyakin abincin gina jiki cha da ba dinnan wadannan kayayyakin abinci aka fi samu a ciki ta yadda mutane za su ko kuma mata din su rika ci yadda ya
kamata kamar ba dinnan da nake magana za a iya samu akwai da irin su yogurt da irin su alayyaho suna da shi da yawa a ciki to shi kuma na cha dinnan kamar irin su lemon zaki da irin kamar irin su suma kamar irin su a irin kamar attarugu da irin su da irin miya dinnan masu kala irin masu irin kala ruwan kwai da ja haka suna da su suma kwarai da gaske
kamar hadda tattasai kenan
eh amma ba wai mutum ya ci haka ba ya gada suna da shi to amma yau abin da yafi amfani aka je awo dinnan akwai kwayoyin da ake bayarwa wanda zai taimaka kwarai da zai rage wannan abin hajiya
A'a to ai da mata ta sai a cikin miya ake likita.
Eh a cikin miya ake sa.
To ina fatan wannan bayani da kai ya amfani mata, musamman ma mata din tunda su suka fi fama da wannan matsala.
Eh.
To likita tunda muna maganar datsatsewar harshe ne ga wannan wasiƙa.
To
da muka samu daga wajen Muhammad Binanci unguwar magajin garin Sokoto.
To
To shi kuma likita yana son ya sani shin wai me ke kawo tsagewar baki ne?
To ai tsagewar baki yanda muka yi magana kamar kwanaki dinnan. Eh to tsagewar baki din duk yawanci rashin abubuwan rukunonin abinci dinnan ne ke kawo shi hajiya. zai sa baki mutum ya rinka tsagewa sosai, wani lokaci zai ga har yana jini.
To kaman wannan rukunonin ba da ta din ne ko ku akwai wasu rukunonin da ba?
To shi wannan tsagewan baki dinan da ba da ta dinan su ne musamman suke kawo wannan.
To ashe matsalar ba ga mata kawai ba kenan?
To na mata in dai mutum na ciki, in dai nata kaman ya tana da shi, in ta juna biyu ne yake ƙara fitowa sai tsanani kwarai. Amma ko maza ma dole ka samu wadannan abubuwan, ba ka kai ma bakin namiji shi ma zai so ma wannan hajiya.
Ya yi wata tambayar, to ko da yake kai bayani wai ana gadon wannan cuta ne?
A'a, ba gado ba, rashin cin abincin da ya kamata ne kawai ke kawo shi.
To saboda haka yace meye magani ko kuma rigakafi?
Rigakafin dai mutum ya rinka cin abinci da ya kamata, kuma kin san in dai mutum bai tabbatar da abin da ke faruwa, ka je wurin likita. Akwai gwaje-gwajen da ake yanzu ilimin kimiyya, ana iya ɗaukan jininka a ga wani irin rukuno ne ba ka da su a sosai a jikinka. Yanzu ana iya yin wannan, za a iya ɗaukan jininka a gwada shi, kuma anan ƙasashen cikin awoyi kaɗan za a iya gwadawa a tabbatar me ya baka da shi a cikin jikinka, sai a ce ka soma, sai a ba ƙwayoyin da za su soma sa waɗannan abubuwa a cikin jikinka.
Sannan kuma sai likita ya shawarce ka kayayyakin abincin da ya kamata ka riƙa ci. To shi kuma Alhaji Musan Lalo a can layin Gimbiya Fatakwal, daidai yau abin ya danganci baki ne. Ya ce me yasa leɓen bakin mutum wai sai ya riƙa yin ja?
Leɓen bakin mutum ya danganta abubuwa, waɗansu mutanen ya danganta kuma abubuwan da kake ci, amma waɗansu kuma yadda Allah ya yi suke na hajiya.
Yawwa.
Wani lokacin waɗansu akwai yadda Allah ya yi su zaga leɓen bakinsu jajawur ne, wannan ba wani ciwo ba ne, kuma waɗansu Allah ya yi suke na.
To idan kuma ba ciwo ba ne fa?
Tunda ba ciwo ne, indai mutum na tsoma ciwo ne, indai kamar su makaikai ko yana jini ko wani abu, shi ne ya kamata mutum ya je wurin likita a duba. Indai kuma mutum bai tabbatar da ko kawai leɓen bakin ya soma ja ne haka kawai, to ya je a duba, likita zai yi bincike a yi a duba a tabbatar me ke faruwa.
To Allah ya sa a dace.
Amin, amin hajiya.
To likita, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu, sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladar
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Maladan, tashin gurin zabi da farashin man fetur a ƙasar Mexico ya ji mummunar zanga-zanga da wasosin dukiyar mutane jiya a ƙasar, inda mutane ke ci gaba da jin jiki sosai a sanadin wannan ƙarin farashin da aka yi. An ce tun ran 1 ga watan nan na Janairu, lokacin da gwamnatin ƙasar ta ba da sanarwar ta yi ƙarin kashi 20 cikin 100 na farashin man fetur ɗin, mutane suka fara tada tsiya, suna ta toshe manyan hanyoyin mota da hanyoyin musamman na zuwa gidajen sayar da mai ɗin, suna hana zirga-zirga abubuwan hawa da kuma gudanar da tarukan gangami iri-iri. Yunkurin wawushe shaguna da aka yi a jiyar Laraba dai ya sa 'yan sanda sun samu sun cauke mutane fiye da mita, a cewar ma'aikatar harkokin ciki gida ta ƙasar Mexico ɗin. Wasu ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun ce kantuna kamar 79 aka yi wasoso, aka kuma tilasta wasu shaguna kamar 170 zama rufe ala tilas. A nan Amurka, shugabannin manyan hukumomin leƙen asirai na Amurka sun ce sun tabbata Rasha ce take da hannu dumu-dumu kuwa a cikin kutsen da aka yi da kuma bayyana asiran bayanan da aka tatso daga hanyoyin sadarwar duniyar gizo na jam'iyyar Democrat, wanda kuma suka ce an yi hakan ne ba don wani abu illa, domin ita Rasha ta samu ta yi tasiri wajen juya alƙiblar zaben da aka kammala na shekarar 2016. A lokacin da suka bayyana jiya a gaban kwamitin harkokin soja na majalisar dattawan Amurka, shugaban hukumar leƙen asiri James Clapper da takwalansa na hukumar tsaro Michael Rogers da kuma ƙaramin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Michael Letter duk sun ce ra'ayinsu ya zama ɗaya.
To madalla, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin, amma kafin mu tashi bari mu taya wato Malam Sanusi Kahutu na mil 12 da ke Lagos murna auren ƴarsa Aisha Sanusi Kahutu da angonta Musa Hamza, wanda za a daura a garin Kahutu ranar Alhamis mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu Amadun Kwa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Aliyu Mustafa Sokoto da ya taya ni gabatarwa, da Chubahiro Diodo ne da ya bada umarni, sai injiniya mu Darrell Smith, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai mun dawo muku anjima da wani sabon shirin.